Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyyar muryar arewa. Zama ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmusi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 12 ga watan Agusta. Za a ji cewa gwamnatin jihar Bauchi ta karyata batun kasancewar tungar yan Boko Haram a jihar. Za a ji kashi na biyu kuma na hira da Speto General na yan sandan Najeriya da ke ziyara a nan Amurka. Muna kuma tafa da wani rahoto kan barazanar ambaliyar ruwa a wasu sassan arewacin Najeriya. Sannan kamar kullum Maryam Dauda na tafa da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Akwai mu kuma da wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare ke aiko mana. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. A Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna, wato polio a turance, a daidai lokacin da ƙasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. A jiya Alhamis ne jaridar Leadership ta ba da labarin cewa ministan kiwon lafiya a Najeriya ya ce gwamnati ta tura tawagar likitoci zuwa jihar Borno domin aikin rigakafi, inda nan ne cutar ta sake kunno kai. Ministan kiwon lafiya Farfesa Isaac Adeole ya kira lamarin koma baya. Duk da haka ya ce, ina mai tabbatarwa da ƙasa cewa za mu yi duk abin da ya kamata wajen ganin mun shawo kan cutar. Ana sa ran gwamnati za ta fitar da wata sanarwa ta musamman game da wannan al'amari. Cutar ta bulla ne a yankin da kungiyar Boko Haram take da ƙarfi. A watan jiya kungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da ake kira Doctors Without Borders da turanci ta kira matsalolin kiwon lafiya a jihar Borno da cewa yana cikin yanayi mai tsanani, inda akalla mutane 500,000 suke bukatar ruwa da abinci da muhalli da kulawa ta gaggawa.
A nan Amurka, wani jami'in diplomasiyyar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta sokewa wasu tsoffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta karɓi ikon ƙasar ta zama ƙarƙashinta. Tsoffin jami'an dai sun nuna goyon bayansu ne ga kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta aika sojojin kiyaye zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a ƙasar. Jakadan Sudan ta Kudu a nan Amurka, Gordon Boy, wanda ya jagoranci wani taron 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu da ke zama a ƙasashen waje, ya bayyana duk wani ɗan Sudan ta Kudu da ke kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar a matsayin mace amanar ƙasa. Ya ce duk wani ɗan ƙasar da ke riƙe da fasfo ɗin Sudan ta Kudu da ya shiga layin masu kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar, to ya kamata a ƙwace masa fasfo. Bayan da aka shaida masa cewa a dokar Sudan ta Kudu babu inda aka haramta cewa 'yan ƙasar ta Sudan ta Kudu da ke zaune a ƙasashen waje su bayyana ra'ayinsu, Boy ya maida martani da cewa laifi ne a kotun Sudan ta Kudu. A jiya Alhamis ne 'yan ƙungiyar Sudan ta Kudu da ke ƙasashen waje suka yi maci a ƙofar headquarter Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York, inda suka yi kira ga kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya da goyi bayan aikawa da sojoji zuwa Sudan ta Kudu domin kare wato rayukan 'yan ƙasar.
Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambia sun fito ƙarar sun musanta rahotannin da aka fitar a ƙasar da ke cewa sun kame wasu 'yan ƙasashen waje. Dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa. Mai magana da yawun 'yan sandan Zambia Ray Hammond shi ma ya faɗa muryar Amurka cewa an gudanar da zaɓe lafiya sai da 'yan rigimin da ba a rasa ba. 'Yan sanda sun tabbatar da tsaron da ake buƙata wajen gudanar da zaɓen. Ya ƙara da cewa a yanda 'yan sanda ke ɗauka, rahotannin ba su da sahihanci kamar yadda bayananmu ke nunawa. Babu wani rahoto da ke cewa an kama wani ɗan ƙasar waje. Ya ci gaba da cewa ƙofar mu a buɗe take, idan wani yana da bayani haka zai iya tuntuɓar mu. kuma za a bincike lamarin. Hamon ya ce yan sanan da aka aika rumfunan zabe a fadin kasar Kwararru ne an ba su horon tabbatar da cewa masu jefa kuri'a sun yi zabe kamar yadda tsarin mulki ya ba su dama ba tare da tsoron an ci zarfin su ba. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da ta'addi ne sun nuna damuwar su akan tashin hankula lokacin campaign din zaben bayan da magoya bayan jam'iyyar mai mulki Patriotic Front da jam'iyyar adawa ta United Party for National Development suka zargi junan su da tayar da zaune tsaye da kuma yaga wa junan su hotunan yan takara da ake likawa.
A karo na biyu cikin wannan makon wasu kungiyoyi na jam'iyyar Republican ta Amurka sun ce ba za su goyi bayan Donald Trump ba a matsayin dan takarar shugaban kasa. Sama da mutane 70 'yan jam'iyyar ciki har da tsohon dan majalisa da tsufin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugaban Reagan da shugaba Bush karami da babba sun aika da wasiƙa zuwa ga shugaban jam'iyyar Ryan Priebus suna buƙatar jam'iyyar da ta dakatar da yin amfani da kuɗaɗenta lokacin da yin tallace-tallace na neman a zaɓi Trump. A maimakon haka ta yi amfani da su kan 'yan majalisar dokoki da na wakilai sun ce yiwuwar Trump ya samu nasara a zaɓen watan Nuwamba na ƙara dusashewa kullayomin. Cikin dalilan da suka yi amfani da su akwai na maganar kace na ce da mahaifin tsohon sojan nan da aka kashe a Iraki. Jami'in sadarwa na jam'iyyar Republican Andrew Weston ya faɗa wa muryar Amurka cewa idan har jam'iyyar ba ta canza alƙibla ba to za ta yi da na sani a zaben. Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zango a jihar Bauchi inda gwamnati ta ƙaryata zargin cewa akwai tungar Boko Haram a jihar. Abdulluhan Muhammad Gareka.
Jihar Bauchi ta shiga cikin rukunin jihohin ƙasar nan da suke fuskantar matsalar harkar tsaro wanda suke da nasaba da sace-sacen mutane da ake garkuwa da su don neman kuɗaɗen fansa da kuma satar dabbobi. Wannan taɓarɓarewar tsaro ya sa ɗan majalisar dattawan da ke wakiltar shiyar jihar Bauchi ta tsakiya Isa Hamman Misau yin bayani a jaridar Daily Trust cewa ƙungiyar Boko Haram ta kafa sabon tunga a jihar Bauchin. To sai dai kuma mai baiwa gwamnan jihar Bauchin shawara a fannin tsaro Brigadier General Ladan Yusuf mai ritaya ya ce babu batun Boko Haram illa masu satar mutane domin neman kuɗin fansa wanda kuma sun kama wasu gagga daga cikinsu.
To halin da ke faruwa dajin Lamebura kana sane da abin da ke faruwa a Zamfara, kake sane da abin da ke faruwa a Kaduna, Kano, Gonsu, wannan ya zama kamar ruwan dare gama duniya ne. But alhamdulillah a nan jihar Bauchi abinda muka yi akan waɗannan abubuwa da ke faruwa akwai brigade da aka kawo daga Kaduna kan iyakan mu Rahama, daga Kano akwai brigade, su sun zauna suna operation. Kaga abubuwan da ake ta yi kenan, jama'a ba su sani ba, da sojoji suka shiga mutanen ƙauye suka fito suna Boko Haram Boko Haram. Jama'a yanzu har sun fara ganewa, in sun ga mutane sai marmaza su yo waya su ce Boko Haram, sai in an je sai a ga musu sojojin mu ne. To dalilin da yasa yawanci da a shiga wannan exercise ba tare da ciwon an ga wa mutane ba, in an ga musu wallahi wallahi ga wa mutane suke su.
Kana magana kan cewar ana ta batun kakkama waɗannan mutane wanda yake suke satin shanu kuma da mutane sai garkuwa da su don a ba su kuɗi. To amma sai gashi a gefe guda sanata daga jihar Bauchi
ya fito yana cewar
akwai yan Boko Haram a wannan daji, me za ka ce?
Eto yan sandan da sojojin da ke cikin wannan waje sun fito sun gaya mana cewa ba yan Boko Haram ba ne. Yawa na ɗaya kenan, kuma duk wanda muke kama wannan ba su da wani abin da ya haɗa su da Boko Haram. Da brigade commander daga Kano, da brigade commander daga Kaduna, da namu brigade commander da suka shiga wannan waje, tabbatar mana cewa babu sansanin da aka kafa a wannan waje wani yan Boko Haram ko yan menene bandit da shauran su. Ce wai trailoli 20 trailoli, ya za a yi trailer ba allura ba ne, a ci trailer biyar sun shigo bauchi trailer goma sun shigo bauchi mutane dan Allah su kar su rinka sa siyasa a maganar tsaro
dan azumi sale mazaunin yankin toro ne ya shaida mini cewa da farko an fara ne da satan dabbobi kafin a fadada zuwa kan mutane
daga fara sun fara da dabbobi ne to tun suna yi a jeji din kamar yadda na fada dan
Abdulrahman Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Haka yake kuma a gaida Abdulwahab na musamman. To sai kuma wannan wakar kafin mu ci gaba. Gaida yan Habasha to kamar yadda aka ji a shirin mu na safe Spito General na yan sandan Najeriya ya ziyarci wato ya kawo ziyaran aiki a Amurka kuma abokin aiki Muladin Ibrahim Ayawa ya tattauna da shi kuma ga kashi na biyu na hirar tasu inda za mu yi shimfiɗa daga inda Spito General Idris Captain Ibrahim ke cewa
na yi miti da su yan State Department wato su ne kamar government central government na America kenan mai meeting da su especially mun tattauna da su especially in areas of security
musamman harkokin tsaro
kuma luckily bayan zo mun haɗu da wanda muka yi aiki da su a Nigeria so mun meeting ne wato meeting da muka yi da su wato akan ya zamu su taimaka mana a Nigeria mu cika musu matsalolin da muke da shi na tsaro a Nigeria
madalla tunda kai ma ka sa akwai matsaloli na tsaro wanda kuma suka yi tasiri ko kuma suka aka fi sanin su sarari sune matsalan sace mutane a yi garkuwa da su. Na biyu kuma shine matsalan tsaro a yankin Niger Delta wanda kwanakin baya har na ganka ka ziyarci
Baramutu.
Shin me kake yi domin ganin an shawo kan wannan matsalan?
To akan maganan sace mutane da ake garkuwa da su, abinda muke yi dai mu yi diplomacy yaran mu da yawa kaman inda abu ya fi tsanani a Dajis Abuja da Kaduna. Mun yi deploying yan patrol namu yanzu tun last week su rage wannan abun nan. Kuma ka tuna an ka duba mun kawo mutane da yawa da suka shige cikin wannan matsalolin. Abun da muke yanzu tun inda aka samu wannan kidnapping din mukan zo ne abin da lokacin da aka kidnapping mukan bi su a hankali da su saki mutanen da ransu ne. Amma sai da mukan bi su ɗaya bai ɗaya in ka tuna wanda ya kidnapping shi deputy ambassador nasu ya lo. Wajen mutane 11 da kama mun yi parade nasu a press a Nigeria. So mun riga yan kidnapping ɗin abin da zan gaya musu duk wanda ya shiga wannan maganan kidnapping ɗin za mu kama su ne mu gabatar su gaban kotu. Kuma a cikin abubuwan da muka yi discussing da su yan State Department America mun tattauna da su idan za su taimaka mana mu ci kan wannan matsalan kidnapping a Nigeria. Kuma su yi mana gaskiya su yi mana sun ba da indication cewa za su taimaka mana by the time da na koma Nigeria ina ganin za mu zauna da su embassy za mu da foreign affairs na mu sai da za mu samu wannan.
To taimako wani irin taimako? Taimako na kuɗi ko na kayan aiki ko na horaswa?
Duka dai akwai taimako na horaswa. Akwai taimako na samun fund, akwai wani special fund, anti-terrorism fund. Yes, kuɗi. To muna ganin kila muka yi assessment wani abu zai taimaka musu police da ainihi mu yi training yaran mu kuma mu samu logistics a wannan fannin.
To horaswa din su za su zo Najeriya ne su horas da jami'an naku ko ko jami'an naku ne za su zo na Amurka domin an san
wannan. Details na ce muka na kuma Najeriya za mu discussing da su kenan. Amma kamar yadda kace muna gani yafi su zo Najeriya su koyar da yaran mu su koyar da su a trained trainer wato wanda za su koya ma sauran mutane.
Speto General na ƴan sandan Najeriya Alhaji Idris Ibrahim a hirarsu da Ladan Ibrahim a yawa. Sai kuma jihar Yobe inda Haruna Dauda ya aiko mana da rahoto kan gargaɗin da hukumar nazarin yanayi ta yi kan yiwuwar a fuskanci mummunar ambaliya a jihohin Borno da Yobe da Kaduna, inda Haruna ya ci gaba da cewa
an daɗe ana samun ambaliyar ruwa a irin waɗannan jihohi musamman ma irin garuruwan da ke bakin kogi, inda sau da dama akan gargaɗi jama'a da su gujewa gine-gine a bakin kogi don gudun abin da kakai ya komo. Wani sa'in kuwa akan samu ambaliyar ruwan ne a cikin gari saboda toshewar magudanar ruwa da hakan zai sa ruwan tumbatsa ya kuma kwarara zuwa gidajen mutane. Sai dai hukumar kula da muhalli na jihar Borno ta ce tana iya nata ƙoƙari don ganin cewa ta yashe magudanar ruwa. Zan baiwa ruwan daman gangarawa zuwa koguna da kuma guje war akwan ambaliyar. Alhaji Ali Suruni dai shine shugaban hukumar inganta muhalli na jihar Borno wanda kuma ya mun karin haske game da yadda suke gudanar da wannan ayyuka nasu kamar haka.
Dama kowace shekara muna yashe duk magudanar ruwa, amma kuma damuwar da muke da shi mutanen namu ne yanzu muka canza tsarin da muke son mu magance wannan abu wanda za ta zama ba kowane sa'i ina kura ba za mu yi fargabanta ba. Amma yanzu duk kowane magudanar ruwa manya-manyan da take zuwa kogi don to muna budewa, amma babban matsalar mu mutane sun ɗauki wata ɗabi'a na zub da bola a cikin magudanar ruwa babba irin kamar kogi. To duk kogin kuma level ɗinta ta haura ta zo sama wanda kusan daidai take da bakin magudanar ruwan da take fita a unguwanni. Na umba ta matsalar da muka ciki kanmu kuma da wannan matsalar da muka ce na tsaro ba da warhaka da duk kogin da muke da su a nan da za a direjin nan a yashe wannan da yake ciki kuma a kara zurfin wannan magudanar kogi din gaba daya.
Tsoron kare dai banda batun zub da juji ana maganar kamar akwai ma karancin magudanar ruwa haka dai musamman a cikin garin Maiduguri. Kamar akwai shirin yadda gwamnati take yi wajen ƙara irin waɗannan magudanar ruwa saboda a samun magudanar ruwa da zai wuce idan aka yi ruwan sama.
Kakatan da ake gaya mata mai tsara birane kuma zai da tsari da kuma yadda fasalin da yake shi ne urban development. Kuma akwai ma yadda tana national works wanda ake so gine-gine da kuma da tsare-tsare na waɗannan abu. Kuma akwai Bosefa wanda take kare mahaifi kuma da kauda da kuma magudanar ruwa a samu a kauda abin da zai kawo illa. So wannan ma'aikatan nan sai an zo na tare.
Ganin cewa jihar Yobe ma dake makwabta da jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da irin wannan matsalar ambaliyar ruwa duk shekara, hakan yasa ne kokarin jin irin matakan da hukumomi kan doka da na ta tuntuban kwamishinan ma'aikatar gona da tsaftace muhalli na jihar wato Alhaji Mustafa Gajirawa, sai dai ba doki waya ba na kuma aiki sako, sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ban samu wata amsa daga gare shi ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida dan mutan biyu yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba, a makon da ya gabata na fara hira da Aisha Maki daga Jamhuriyar Niger, wadda ta halarci babban taron horar da matasan Afirka zama shugabanni na gari wanda gwamnatin Amurka ke shiryawa shekara-shekara. A makon da ya gabata ta bayyana mana irin abubuwan da ta koya a wannan taron, musamman ma daga jawabin shugaba Obama. Yau za ku ji ci gaban bayaninta akan jawabin na shugaba Obama.
Ko ba irin wannan hannu Obama yake cewa wai kamar koreyoshi muna zancen cewa ai mu an zamanin mulkin mallaka an tuce mu an mu kaza an zambace mu dan shine har yanzu kasar mu ta ga da yaduwa continent mu na Afrika ko kasashen mu yake da Allah mu bar wannan tunanin. Ni tunanin cewa wai lalle wancan ya fice ne zani a yanzu kuma a gaban menene nufi ne dan ganin cewa mun ba kasashen mu gudunmuwa ko mun ba gwamnati hannu saboda ganin cewa ya ci gaba an kammala guri gaba daya a tare. Kuma hannu da nazo matasa da dama sun gwada talentin su anan sun gwada wani irin abu ne suka iya kuma suka kama kasar Amurka gudunmuwa. Akwai yara guda biyu wanda suka zo daga Niger an kasar mu, akwai wanda ake cewa Ibrahim Jarmako, akwai guda da ake cewa Adil Hussein, su duka sun yi wani sun kawo wani kokari bisa kan na'ura ganin cewa ya ne za su tallaba kamar harkar yadi kin nan. Shi Adil Hussein ya kawo wani sabon canji wanda a bisa salula za ka iya caji ka ɗauki gaba ɗaya sashe-sashe na bisa kan harkar shi wannan na yadi kin ka karanta ba da wai sai ka je kana yawo ma kana tafiya sai ka iya karantawa. Yanzu kuma ya yi sharin insha a duniya gaba ɗaya ko ina. Kuma shi kuma Ibrahim Jori ya yi wani abu wanda ya kawo canji yanda ake koya ma yara mathematics ta hanyar internet hallo shi ma nan. Kuma sai ba Amurka gudunmuwa don cewa ganin ta saka shi a kowace lakkwanoni inda ake koya a kowace makarantu a nan.
To wane irin matsaloli ne kike gani ke shafar karatu ko ilimi a nahiyar Afirka?
To a na farko dai wani abubuwa da na lura cewa shi ne kamar ba a cika ba ilimi mai zurfi ƙarfi ba musamman ma fannin gurin iya mata. Ba a ba su tallabin cewa idan suka je wani matsayi a ba su tallabi ganin cewa sun ci gaba da karatunsu har su je su kai wani matsayi har su samu digiri da sauransu. Wannan abu ne na farko. Kuma abu na biyu na lura da cewa kwata-kwata ma wani lokaci za ki ga kamar yadda ba a kula da ɗalibai gurin cewa an tabbatar da lalle sun samu makwanci mai kyau, sun samu abinci kyakkyawa, kuma sun samu kuɗi wanda za su kashe da ma wanda za su yi ɗan abubuwa da dama ko an tambaye kamar wani littafi ka je ka buga ko da sauransu wanda za a tallaba musu. To abubuwa ne da dama wanda suka yi karanci a Afirka, shi yasa ma mafi yawanci kikan ga wanda suka samu suka fita daga continent din suka je Turai sai su ki dawowa sai su zamna a can kasar saboda sun san garin in sun dawo ma babu aiki. Ko kuma in ka zo ma ka yi ilimin ka zo amma ba za a baka ba saboda ka yi ilimi, sai dai a baka dan saboda dan wane ne kanan wane ne ko kuma dan uwan su wane ne. To wannan abubuwa ne da dama wanda nake so ya zama so a ce a Afirka an kaure shi.
To ta yaya kike gani za a iya warware irin waɗannan matsalolin da ke shafar ilimin mata a nahiyar Afirka?
To ni kama a ganin da nake yin abu ne wanda sai in ce kamar hukace mai baki biyu ta yanka kowa tunda me yasa nace haka nan. Wani lokacin su da kansu matan daga gare su ne sai ki ga kamar mace sai su ce a'a ai wannan aikin na namiji ne ko kuma a'a idan ne wannan aikin kaka za a gani, idan ne wannan aikin anya zan samu miji kuwa, idan ne wannan aikin me zan fito. Suna tunanin cewa akwai aiki wai wanda yake ya zamanto sai maza suke iya shi ba sa iya yi. Sai ki ga mace tana son abin a ranta shi kuma duk in babu soyayya cikin aikin da kake ba za ka iya yin shi ba. Kuma ba irin wannan wataran cikin ganin cewa mazan idan mace tana aiki tare da su aiki guda kuke yi tare, kuma wani lokacin ma kikan ga matan sun ma hiba da kuzari akan wannan abubuwan amma sai mazan ya zamanto sun sa musu birki a cikin harkar tahiyar tasu. ko kiga mata sun je wani lokaci suna aiki tare da maza ana tsangwamaka baka samu kai aiki da kyau ko kuma wata idan ta yi aure shikenan babu sai miji ya ce ko tu zaba auren ko tu zaba aiki to da dama sai kiga kamar barantana ma irin wannan aikin da muke na drama sai kiga in sun fara sai su bari to ina jan hankalin ƴan uwanmu maza su ba mu haɗin gwiwa saboda ganin cewa mun ci gaba da aiki mutum da drama ba wai sasanti bane ba abu ne wanda yake iya shi ma kawo nashi gudunmuwa don ganin cewa an gina ƙasa ina ɗauki Najeriya ai a yanzu yau kuwa da dama da kuke a fuskan harkar fina-finai kuna samun riba sosai kuma gwamnati tana cin riba a cikin shi to ina son gwamnatin Nijar ya gane da cewa wai lalle fina-finai wanda ake wato sinima aiki ne wanda yake iya sa ƙasarmu ta fita waje tutar ta ɗaga a ko'ina dalilin shi kuma hannu zai sa in aka ba da kuzari aka sa kai a kan abin za a ci riba shi har ma a maida shi industry ya zamanto mu ma mun yi suna kamar yadda Najeriya ta yi su Kanyewood da Nollywood mu ma ya zamanto ƙasarmu ta yi suna amma da yake ya zamanto babu ba da haɗin gwiwa akan al'amarin sai kike ganin wata rana in aka je competition din ma muna baya ba wai dan ba a iya bane saboda gwamnati baya ba da muhimmanci ne akan abin kuma babu tallabawa abu cikin yanda za a ga an yi abin saboda a cimma gurin shi
masu sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu Aisha Maki da Ms. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Inar Ibro yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya dangane da yadda hukumomin lafiya suka ce sun gano wasu yara guda biyu dauke da cutar polio a arewa maso gabar ko a ce mai Duguri hakika abu ne mai tada hankali amma kuma sai mu ce ganin cewa an shafa shekaru ba a samu mai dauke da cutar ba sai mu ce hakika wannan an samu nasara ci gaba mai amfani.
Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Gambo Barau Kwataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Kwataskun a yau ina so na yi kira da roƙo ga mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidan a bisa hali da ma'aikata suka shiga na local gamma rashin albashi yana nema ya jefa ƴan uwa masu ma'aikata a cikin wani hali.
Assalamu alaikum VOA mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulani World Dairy Food Forum of Nigeria a na kasar Nigeria Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara wato ina so ne amfani da wannan dama saboda yi kira ga dukkanin talakawan Nigeria waɗanda suke da wakilci a gaurin majalisan dokoki na tarayya wato House of Reps saboda kai ina kiran ku talakawa wannan fa mun ga abubuwan da ke faruwa wato tonin fililin da suke wa junan shi a daure majalisa saboda haka wannan kuma raba gardamar ya rige gunku amma ba da rigima ba ku amfani da ƙuri'ar ku lokacin zaɓe mai zuwa da hakan nake kiran dukkanin talakan Najeriya mu yi haƙuri mu ci gaba da wasu gabanmu janar Muhammadu Buhari addu'a Allah ya dafa masa.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaice Ibrahim a Najeriya wasu kafofin yaɗa labarai sun fitar da rahoton da ke cewa mutane biyu sun kamu da cutar shan inna wato polio a Turanci a daidai lokacin da ƙasar take shirin bikin cika shekaru biyu da kawar da cutar. A nan Amurka kuma wani jami'in diplomasiyyar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin ƙasarsa ta soke wasu tsaffin jami'an ta biyar fasfo ɗinsu domin suna kamfen ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta karɓi ikon ƙasar ta zama tamkar wani ɓangare ne a Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an 'yan sandan ƙasar Zambiya sun fito ƙarara sun musanta rahotannin da aka fitar a ƙasar da ke cewa sun kame wasu 'yan ƙasashen waje dalilin kada ƙuri'a da suka yi a babban zaben jin ra'ayin mutane da kuma babban zaben ƙasa. A karo na biyu cikin wannan makon wasu kungiyoyi na jam'iyyar Republican ta Amurka sun ce ba su goyi bayan Donald Trump ba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Saboda mutane 70 'yan jam'iyyar ciki har da tsohon ɗan majalisa da tsoffin shugabannin majalisar lokacin mulkin shugaba Reagan da shugaba Bush karami da babba sun aika da wasiƙa.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna mika ta'aziyyar mu ga ƴan uwa da iyalan wani mai sauraron mu sosai wato marigayi Alhaji Yaro na Alhaji Maidugu jika da Fari Gombe Allah ya ji kanshi da rahama. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma CD da Salaman da injiniyan mu John ni ina kuke cewa sai anjima.